Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata ce kai tsaye a tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Hawa kuma ana iya samun mu a Alpha Radio dake Kumasi na kasar Ghana. Masu na'urar computer kuwa idan suna son kama mu suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masare assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki mu daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin wannan shirin za ku cewa gobara ta laƙume wasu shaguna a birnin Yaounde kuma ya hasaran dukiya mai tarin yawa. Sai idan muna da lokaci mu kawo muku wato rahoto daga Jamhuriyar Niger na masu dakon kayayyaki inda so koka akan matsalolin da suke fuskanta. To da yake yau Juma'a ku ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani abu da kuke jin shine ra'ayoyinku. Muna sauraron ku. Ha kuma Awal Garba daga Jamhuriyar Kamaru zai shigo da shirin wasanni amma a takaice. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Wani dan kasar Niger da yace ya gano gawarwakin sojojin Amurka guda uku da aka kashe a Jamhuriyar Niger a watan da ya gabata. Ya ce gawarwakin sun yi jina-jina kuma suna kwance babu riguna a jikinsu. Adamu Abubakar ya shaidawa sashen Faransanci na murya Amurka cewa shi ne mutumin farkon da ya fara gano gawarwakin bayan ɓataka shi na ranar 4 ga watan Oktoba tsakanin zaratan sojojin Amurka da mayakan jihadi wanda suka musu kwantan bauna a ƙauyen yammacin Niger na Tungutungo. Abubakar mazaunin Tungutungo ya faɗa cewar yana neman matarsa da 'ya'yansa ne a wani wuri da ke kusa da inda wannan lamarin ya auku. Ya ce ya fito ne a wajen ƙauyen ya ga gawarwakin sojojin Amurka fararen fata guda uku. Jini mai yawa na fita jikinsu, yana faɗawa shirin Afrik na sashen Faransanci da muryar Amurka. Ya ce ya gano sojoji biyu a cikin mota kuma ya ga guda na kwance ƙasa. Muryar Amurka ta tambayi ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon a yau Juma'a don jin ƙarin bayani. Kakakin na Pentagon ya faɗa wa muryar Amurka cewa ana gudanar da bincike, don haka ba za a yi wani ƙarin bayani ba har sai an gama tattara bayanai.
Wasu 'yan ƙasar Koriya ta Arewa guda huɗu da suka arce daga ƙasarsu sun shaida wa muryar Amurka a wasu sakonnin bidiyo abubuwan da suke son shugaban Amurka Donald Trump ya yi da kuma abubuwan da suke ganin ya kamata ya faɗa a ziyarar da zai kai a Koriya ta Kudu. An gabatar da sakonnin ne kafin shugaban Trump ya tashi zuwa Koriya ta Kudu da safiyar yau Juma'a a wata ziyara kwanaki 12 zuwa ƙasashe 5 wanda ake ganin zai mai da hankali a kan barazanar ƙera makaman nukiliya da Koriya ta Arewa ke yi da makamai masu linzami. Shugaban Trump zai gana da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in a birnin Seoul a ranar 7 ga wannan watan na Nuwamba. Ana sa ran batutuwa da dama da suka shafi Koriya ta Arewa ne za su ɗauki hankalin wannan ziyara da ke zuwa lokacin da Amurkawa suke bayyana ra'ayinsu cewar Koriya ta Arewa ce babban barazana da Amurka ke fuskanta a cikin wannan lokaci.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana sa ran sake farfadowar tattalin arziki a Afirka ta Yamma a cikin wannan shekara tun bayan shekaru 20 da tattalin arzikin yankin ya taɓarɓare ya zuwa shekarar 2016, a cewar wani rahoton asusun lamanin ƙasa da ƙasa ta IMF wacce ta saba fitarwa a kowane shekaru biyu. Asusun IMF mai cibiya a Washington ta yi gargaɗi cewa duk da farfadowar tattalin arziki da ake hasashe, basu suka da gwamnatoci ke karɓa yana ƙara yawa kuma nan ba daɗewa ba zai fi ƙarfin wasu ƙasashen Afirka. Bayan rauni da aka samu a shekarar 2016 yayin da tattalin arzikin yankin Afirka ta Yamma ya tashi da kashi 1.4 kacal, hukumar IMF ta ce ana sa ran samun farfadowar wato tattalin arzikin kenan ta kashi 2.6 a wannan shekara, kana kuma ana sashen samun tashin tattalin arzikin da kashi 3.4 a shekarar 2018. Kashi 1 cikin 3 na tattalin arzikin wasu kasashen Afirka na samun bunƙasa da kashi 5, amma dai asusun IMF din ta ce ba ta zaton sauran kasashen Afirka za su iya samun wannan bunƙasar ba.
Ministan harkokin wajen Cuba ya zargi Amurka da ganganta ta yi ƙarya game da harin wata cutar da ba a gano sanadiyar ta ba a kan jami'an diplomasiyar Amurka a Cuba. A wani taron manema labarai na musamman a cibiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa a nan Washington a jihar Alamis, Bruno Rodriguez ya yi kira ga gwamnatin Trump da ta faɗi gaskiyar magana da ko kuma ta gabatar da shaidarta. Ya ce, ina faɗin cewa babu wani hari da aka kai, babu wani abu da gangan da ya faru, kuma babu wani takamaiman abin da ya faru. Ya ce, idan gwamnatin Amurka tana da wani bayani saɓanin hakan, to ta kawo shaidarta. Amurka ta rage yawan ma'aikatarta a ofishin jakadancinta a Havana da kashi 60 cikin 100 a wani mataki da ya biyo bayan wannan abu, kuma ta kori wasu jami'an diplomasiyar Cuba su 17 daga ofishin jakadancin ƙasar Cuba da ke nan Washington. Amurka ta kuma gargaɗi Amerikawa a kan tafiya zuwa Cuba, kana ta dakatar da ba da biza ga 'yan ƙasar ta Cuba a Havana.
Wani alƙalin ƙasar Spain yana nazarin ko ya bada takardar izinin kamo shugaban Catalonia da aka tsige shi Carles Puigdemont akan yunkurin neman ƴanci da yankin ke yi. Puigdemont ya arce zuwa birnin Brussels ta ƙasar Belgium da wasu manyan jami'an gwamnatin sa guda hudu a wannan mako, bayan da hukumomin Spain suka fidda shi da wasu manyan jami'an gwamnatin sa guda 13 daga ofishi a kan wannan batu. Idan aka bada takardar samacin kamin, za a maida Puigdemont, inda shi kuma zai yi fafutukan ganin ba a maida shi ƙasarsa ba tare da neman mafakar siyasa ba, a cewar wani lauyan Belgium. Ya kamata Puigdemont ya bayyana a gaban babban kotun ƙasar Spain a jiya Alhamis don ya amsa wasu tambayoyi akan ƙarar da wato tawaye kenan na wanda lauyoyin gwamnati suka shigar a kansa, amma kuma sai bai bayyana a gaban kotun ba kamar yadda aka tsara.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A jamhuriyar Kamaru, mutane da ke da shaguna a kasuwar birnin Yaounde ne suka yi hasarar miliyoyin sefa, ga Muhammad Awul Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A birnin Yaounde, fadan gwamnatin ƙasar Kamaru, an samu tashin wata mahaukaciyar gobara wanda ta laƙume manyan shaguna guda 12 a layin Kennedy da ke birnin na Yaounde, an da aka fi gudanar da harkokin kasuwanci a birnin, an da 'yan sandan kwana-kwana suka kwashe tsawon awowi suna ƙoƙarin kashe gobarar da jibin goshi. A yanzu dai ga kiyasi gobarar ta yi sanadiyan lashe dukiyoyin al'umman wannan kasuwar sama da miliyan 200 na sefar kuɗin jamhuriyar Kamaru. Alhaji Baba ɗan kasuwa ne wanda gobarar ta lashe masa shagunsa.
Muna fata gwamnati ta taimaka mana don shagunanmu ya ƙone, kuma ba mu da jarin tada kasuwarmu kamar da. To muna da buƙatar taimako sosai a game da gwamnati.
A lokacin da wannan gobara ta tashi, kai me ka tuna? Kasancewan gashi wajen shaguna 12 ne suka ƙone, kuma ba farko ba ne haka yake faruwa a birnin na Kamaru Yaounde.
Lokacin da ya ƙone, to na yi tunanin wannan lokacin ɗin, don muna tunanin jagoran gwamnati, tun gwamnati kuma ba kowane lokaci take jagora ba. To sidan da ya samu kace gwamnati ta yi mana jagora a gare ta, domin mu ma mu tashi kamar yadda da muke.
Mai bawa gwamnan jihar ta Yaounde shawara ta ɓangaren agajin kota kwana, ya ce za su rubi al'amarin da idanun basira.
To gaskiya abin takaici ne a ga dukiyoyin jama'a wadda bayan bincike muka yi lissafi zai kai kusan miliyan 200. A gaskiya wannan mutane na cikin matsala yanzu haka, wadda mu a matsayinmu na gwamnati ko na inshura ya kamata a ce an taimaka musu, ko dai kida ko wasu daga cikinsu wadda ba su da ainihin wato takardun gwamnatin da ya kamata. Amma ina buwaka nan, ka san yadda gobara ke zuwa, bai ainihin kwankwace kofa, kawai a ga kawai yau mutum na dauke da mallakar dukiyoyi, amma gobe kuma ya zama cewa ba shi da komai. Mutane da yawa na cikin matsala, mama Walga, shi sa gaskiya abin tausayi ne, kuma za mu taimaka musu insha Allah.
To an ce a ƙasar Kamaru sama da kasuwanni 20 suka ƙone a wannan shekarar, ko me ke kawo irin waɗannan annoba a ƙasar?
To da farko da akwai matsalan wato jan lantarki, kuma mu ce wuta a shaguna. Bayan bincike da muka yi, a gaskiya da akwai matsaloli daban-daban wadda ya kamata a ce an magance a matsayinmu, saboda ya kamata mu tuntube kowanne daga cikin masu dauke da shaguna musu bayanai akan asarar dukiyarsu da zai iya zuwa saboda wannan gwamnati da aka yi mun saran cewa wutar lantarki ne dake mutane sun dauke wuta ba kamar yadda ya kamata su dauka ba su bi ta hanyar mai daidaiciya game da wannan wato abin da ake ciki ba to ba mu sani ba dai ana kan bincike dai har ila yau
a kasar ta Kamaru dai musamman a irin wannan lokaci a samun tashin gobara ta ko ina yanzu dai ana ganin cewa a cikin shekarun nan na 2017 kasuwanni sama da 20 ne gobara ta lakume su Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to a gaida Muhammad Awal Garba kafin mu bude layukan mu a cigaba da shakatawa da wannan
Shin sanin ciwon kai a kullu iyaye kowa ya kama diyan sa saboda bata gari ina sarki ko mai mai da soka jinjiri ina kira ga uwaye duk Allah kai mun uzuri ka zo da
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To madalla mun samu kiran farko daga Kano waye daga Kano
Assalamu alaikum
warahmatullahi warahmatullahi ta'ala barakatuh
Daga Kaduna ne ba daga Kano bane
To Kaduna waye daga Kaduna
Mallam Dan Ibrahim Ayawo sunana Alhaji Musan Garo
me Mai radio da recorder
Kano Kaduna Nigeria
To za mu je me ra'ayin ka wannan daren
Alhamdulillah to oga gaskiya ni ina so dan yi kote ne ko kuma in roƙo gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Kaduna
Ubangiji Allah ya sa suna jin ka yanzu haka jamuje
to alhamdulillah yanzu kaga abin da ke faruwa a jihar Kaduna gaskiya abin ya riga ya zama inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un me kenan
ake yanzu adadi tsakanin birnin Gwari da Oduwa tsakanin Oduwa da cikin garin Kaduna ace a zo a kore mutane kusan mutum 40 da sunan kidnappers So gaskiya wannan al'amari al'amari ne na bakin ciki, kuma muna kira ga gwamnatin jihar Kaduna wannan abin sai an tasi karbicikan karfi waɗannan mutane wanda suke a ce talaka labura wanda yazo zai yi aiki a gona ka ce wai shi ka kora domin kana neman kuɗin fansa. To wannan abu ya riga yayi wuya. Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu. Dole gwamnatin tarayya, nagode, a tashi lafiya Alhaji Musa Garo, nagode.
To mun gode, Allah ya sa kuma mahukunta sun ji wannan kuka naka. Wa alaikum salam, wa ke magana?
To kana tare da Umar Ofisa Ungo Akulai mai fata da kanan jihar Kano, wato kanan Dabul Najeriya.
To Umar,
ne ra'ayina ne akan jihar Kano, mu ma da muke cikin wani yanayin ɗalibai wanda muke ganin mu ɗalibai na makaranta aka kai mana wani tsari a wata makaranta da muke ganin su a dace ne, bai kamata a ce muna gidan ƴaƴan talaka a ƙara mana wannan kuɗi da tsari har ya kai naira 25,000 a kokon muna ganin naira 13,000. Ya kamata gwamnati ta duba cewa in gidan talakawa ake wannan, in ba su ake kai talaka mai ilimi ba ga ya samu wani abun da zai dafa iko, kuma an ce mu koma makaranta gashi mun koma makalla. To ya ilahi, ya kamata a duba mu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mu ɗan makaranta muna cikin wani hali. Allah
to Allah ya kyauta, kuma Allah ya sa mahukunta sun ji wannan kuka naka, da fatan za su ji kuma su duba a gyara a kai. Yanzu muna Kaduna, har yanzu wane ne a Kaduna?
Lare ba yau, barka da Allah yammaci.
Barka da warhaka, wane ne nawa?
Suna Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala, za mu je, me ra'ayinka wannan daren?
Ra'ayi biyu ne. Da farko, kyakkyawan fatan da nake shi ne cewa shi ne girman shugaban ƙasa Amurka, jarin da zai kai yankin su China nan, zamanto a je a samu sulhu, a samu zaman lafiya a yankin da duniya gaba ɗaya. Sai kuma nan Kaduna, to gaskiya muna ta ƙara ma gwamnanmu addu'a da sauransu, kuma ne akan yi fira da shi irin media chatting nan kusan duk sanda za a yi fira da shi zai ce akwai kuɗaɗe a gwamnatin Kaduna. Amma na ƙarshen nan gaskiya ban ji daɗi da yake akwai ƙarancin kuɗi, saboda kaga an fara ayyuka, to ayyukan zai zama to ya tsaya kenan, ba mu fatan haka. To dan Allah taimaka kar a sa siyasa, duk da inda aka fara aiki irin rigasa da sauransu a ƙoƙari a ga an gama, dan mu ba an mana kamfe ba ne muka zafa gwamnatin nan, kuma kar a zama to wani aiki ya zama sai an yi kamfe kuma a ciki ko siyasa. Da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode Murtala, Allah ya sa mahukuntan jihar Kaduna kuma da masu hannu cikin wannan batu sun ji, kuma fatan za su yi wani abu. Muna Taraba yanzu, waye daga Taraba? Waye daga Taraba?
Abubakar ne daga Taraba, Zelani Karinlani da Zokal Gama.
To Abubakar, me ra'ayinka wannan daren?
To ra'ayina, ina kira ga gwamnati kokari a jihar Taraba, Allah taimaka don biyan malamin makaranta albashinsu.
To mun gode, kuma malamai sun gode. Allah sa shugabanni ko kuma hadiman gona sun ji wannan kira da kai, domin a kyauta wa malamai.
Madalla.
Madalla. To a yanzu muna ayya, ga mun samu kira kuma ya yanke.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, yauwa.
Wa alaikum assalam, yauwa.
Wa ke magana?
Suna na Hafiz dan Jami radio daga nan ba da jihar Katsina.
To Haruna, don Allah ka share radio ka, don ina jin murya na ciki.
To na wa gudu daga wurin.
Yauwa, to ja mu je.
Yauwa, to ja mu je. Yauwa, dan mun ina son in roki gwamnati na Katsina dan Allah a taimaka mu da banki, ba mu da banki nan ba tsari.
To yanzu haka?
To yanzu haka. Eh, zan ba mu da banki, gaskiya ba mu da banki. Sai dai banki ka tsana dole mu hidda kuɗi. Amma a taimaka mu saboda muna da ƴan kasuwa.
To Allah sa da gona, Allah sa gona ya ji, kuma Allah sa su ma masu bankuna sun ji su yi rubin zuwa bude muku, domin kafa banki abu ne mai muhimmanci a cikin al'umma. Yanzu muna Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
A barka da warhaka.
Barka ka dai Madubo.
Yawa, sunana Abdullahi Lala, sai da tashar mota kawa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Abdullahi, me ra'ayinka wannan daren?
A ni zan ba ainihin gwamnatinmu na Kaduna shawara ne akan da zai kora wa'ansu malaman firamare wanda ba su ci jarabawa ba. To yana da kyau ya tsaya kiraye-kirayen da ake yi cewa ba koransu ya kamata ya ba, ya canza musu wani fasali ko kuma su zo su ƙaro ilimi. Saboda kaga in aka ce an kore su, to za a ƙara samu yawan mutanen da ba su da aiki, kuma za su shiga cikin wani hali. To inda zai musu ada yi ɗan musu sassauci, kamar sati da Lahadi su dinga zuwa ƙaro ilimi, sai a kawo wa'ansu ƙwararrun. To in aka yaka, ina ga za a musu adalci. To fatan mu dai gwamnatin jihar Kaduna ya ji wannan kiraye-kirayen da muke yi, saboda wa'annan mutane suna da iyalai da sauransu. In aka ce za a yi haka, to kaga ba a san yadda iyalan da su shiga ba. To fatan mu dai ya ji wannan kiraye-kirayen.
Allah sa gona ya ji, kuma ba ina magana a madadin gona bane, amma na ji gona ya ce wanda aka kora ma yana da mai sake shiga yayin wannan jarabawan da aka ce ba su ci ba a wannan sabo da aka sake. Da fata kuma dai gwamnati za ta ji wannan kuka naka da za a gyara a kai. Yanzu muna Maiduguri, waye daga Maiduguri?
Mohammed Sani.
To Mohammed Sani, me ra'ayin ka wannan daren?
Mu dai taimakon Allah da Annabi, masu mulki su taimaka wa talaka a rage kuɗin makarantu, talaka ya samu ya yi ilimi.
To
shi ne taimakona, a taimaka mana.
To Allah sa mahukunta sun ji wannan kuka naka. Yanzu muna Yobe, waye a jihar Yobe?
Kana tare da injiniya Abubakar Sani, injiniya da ke gurabun yan guru jihar Yobe da ke tarayyar Najeriya.
To injiniya Rabi, me ra'ayinka wannan daren?
Yawa, wato ra'ayina akan magana mai girma shugaban kasa da yayi wannan lamari na wanda za a gina North East nan da Boko Haram suka daidaita. Yawa, akan haka ne zan yi jan hankali. Akan waɗanda aka sa suka zama su ne masu ruwa da tsaki a ciki za su yi wannan lamarin, to yana da kyau su dinga tunawa da Allah da mutuwa. Mutum aka ba shi amana ya tsaya ya yi tsakaninsa da Allah, saboda zai mutu kuma Allah zai tambaye shi. Yawa, to wannan shi ne ra'ayina akan abin da zan faɗa.
To mun gode injiniya, waɗanda aka ba wannan aiki da fata sun ji wannan kira da kai da kuma roƙo da kuma fata da kai musu, don addu'a ce mai kyau mai kuma ma'ana.
Wannan gaskiya ne, saboda mutum yana yi yana tuna mutuwa din zai zama abin zai zinga zuwa mai da sauki, amma in baya tuna mutuwa din abin ya yi yawa, to mutum ya mutu kuma san din zai zama bai mai kyau ba.
To mun gode, amin suma amin, mun gode injiniya. To ina jin kusan saura Chris mu kammala wannan shirin domin kira na ƙarshe ken da zamu iya ɗauka dan daƙiƙoƙi kaɗan suka rage, na ga ana ɗaga min lokaci, na ɗaga mana hannu. Sai wata sati idan Allah ya kai mun buɗe layuka za ku kira domin bayyana ra'ayoyinku. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba
daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
Lubdin kwallon kafa na 'yan matan kasar Kamaru, 'yan kasa da shekaru 20 sun samu nasarar hayewa zuwa mataki na uku a gasar da za a gudanar na cin kofin duniya a kasar Faransa. Kasancewar kasar Sierra Leone ta yi saranda na gudanar da wannan gasar, wanda kasar Kamaru za ta karbi bakuncin kasar Sierra Leone ranar 5 ga watan Nuwamba 2017 a birnin Yaounde. Sannan kuma kasar ta Kamaru ita ma za ta kai tafarta a can kasar ta Sierra Leone ranar 17 ga wannan watan. Amma abin ya faskara, yanzu dai kasar Kamaru tana kokarin zuwa kasar Faransa ne. Sai kuma gasar kakar La Liga na wannan shekarar, anda club din kasar ta Kamaru suka kwashe makonni 34 suna fafatawa a tsakanin su. Club din Edin ita ce ta farko da maki 63, sai kuma club din Cotton ta birnin Garwa anda take da matsayi na biyu da maki 58. Ta uku kuma ita ce club din Apeges da maki 54, sai wanda take ta 16 ita ce club din Racing da maki 39. Ita kuma ta 17 ita ce club din Lyon Blessé da maki 28, sai ta 18 ita ce club din Canon ta birnin Yaounde da maki 26. Haka gasar wannan makon ne ta kare, sai kuma makon gaba idan mai kowa mai koma ya kai mu. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai sharhin Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekaru 34 kenan da kaiwa barikin mayakan ruwan Amurka da ke Beirut ƙasar Lebanon hari a wajen wani bikin karrama Amurkawa 241 da aka kashe yayin da suke aikin wanzar da zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya daidaita. Mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya ce harin fama gembo ne a yaƙin da muka kaddamar tunda kasashen duniya suka fara yaki da ta'addanci.
It's a conflict that has taken American troops across the wider world. From Lebanon to Libya.
Rikici ne da ya kai dakarun Amurkan kasashen duniya da ke nesa, daga Lebanon zuwa Libya, daga Nigeria zuwa Afghanistan, daga Somalia zuwa Iraki, da kuma wasu fagen daga da dama a tsakani. Mataimakin shugaban kasa Pence ya bayyana ayyukan ta'addancin masu tsaurin ra'ayin addinin Islama a matsayin maciji mai kawuna da dama da gwamnatin Trump ta kudura aniyar murkushewa. Kungiyar Hezbollah kungiyar ta'addanci ce da ta shirya ta kuma kai hari na Beirut. Pence ya ce karkashin gwamnatin Donald Trump, Amurka ta ninka yunkurin da take yi a wargaza tsarin kungiyar Hezbollah da kuma hukumta shugabanninta. Gwamnatinmu ta sanar da ba da tukuici ga wanda zai samar da bayanan da za su kai ga sanin inda manyan shugabannin kungiyar Hezbollah bi suke, da kama su, da kuma hukumta su, da suka hada da Fauz Shakur. Daya daga cikin waɗanda suka kitsa makarkashiyar hari da aka kai a barikin mayakan ruwa. Sai dai kungiyar Hezbollah tana zama kamar wadda ke wakiltar ƙasar da tafi kowace ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci, in ji mataimakin shugaban ƙasa Amurka Pence. Kuma shugaba Donald Trump ya yi wa Iran kashedi cewa ba za mu sake lamantar goyon bayan ayyukan ta'addanci da take yi ba.
As the president often says, he has no higher priority than the safety and security of the American people.
Kamar yadda shugaban ƙasar yake faɗa kullum, babu abin da ya fi bai wa fifiko a kai kamar tsaro da kare rayukan Amurkawa. Za mu kuma yaƙi haikan ba kama hannun yaro har sai mun shawo kan ta'addancin masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama, ko da ta wacce kafa suka kunno kai. Wannan kuma yana nufin a Afghanistan dakarun Amurka za su ci gaba da yaƙi da ƙungiyar Taliban da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda har sai an kawar da su. Kuma bayan samun nasarori a Iraki da Siriya, Amurka za ta ci gaba da farauta ta kuma murkushe kungiyar IS da cibiyoyinta, yadda ba za ta ci gaba da jawo barazana ga al'ummarmu da na abokan ƙawancenmu da kuma hanyar rayuwarmu ba. An fara yaƙi da ta'addanci ne shekaru 34 da suka shige, in ji mataimakin shugaban ƙasa Pence. Kuma Amurkawa jarumai sun ci gaba da yaƙi. Muna mutunta aiki da sadaukar da ransu da suka yi. Yayin da kuma muke sake jaddada alkawalinmu cewa sadaukar da ransu da suka yi da muke tunawa yau ba zai zama a banza ba, kuma a matsayin ƙasa mun lashe takobin cewa ƙarƙashin shugabancin Donald Trump za mu kori cutar ta'addanci daga doron ƙasa. In ji sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kana taƙaice.
Wani ɗan ƙasar Niger da ya ce ya gano gawarwakin sojojin Amurka guda uku da aka kashe su a jamhuriyar Niger a watan da ya gabata. Ya ce gawarwakin sun yi jina-jina kana wasu kuma suna kwance babu riguna a jikinsu. Adamu Abubakar ya shaidawa sashen Faransanci na muryar Amurka cewa shine mutumin farkon da ya fara ganin gawarwakin bayan batakashi da aka yi a ranar 4 ga watan Oktoba tsakanin zaratan sojojin Amurka da mayakan jihadi da suka musu kwantan bauna a ƙauyen yammacin Niger na Tungutungu. Wasu 'yan ƙasar Koriya ta Arewa guda hudu wanda suka arce daga ƙasarsu sun shaidawa muryar Amurka a wasu sakonnin bidiyo abubuwa da suke son shugaban Amurka Donald Trump ya yi da kuma abubuwan da suke son ya faɗa a ziyarar da zai kai a Koriya ta Kudu.
To madalla da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safi ku shigo su abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin nan na Abar Yahuce da Ibrahim Alfa Ahmed wanda suke gabatarwa da shi da Usman Ahmed Kabara. Yanzu Amadun kuwa da kuwa nan sashen Hausa, musamman shi Baba Yakub Makeri da ya taimaka domin gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya bada umarni, da injiniyanmu nan lokaci wato C-Drunk. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai da safe, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lafiya.